Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Shirin yau da gobe kuke sauraro shirin matasa daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Masu sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar za su iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar ta Nijar kamar Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alpha Radio. Za kuma iya bibiyar mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu. Sunana Aisha Mu'azu. A yau Alhamis 1 ga watan Agusta na shekarar 2024, shirin yau da gobe zai yada zango ne a kasar Kamaru tare da wakiliyar mu Maimunatu Sadu wacce za ta karbi ragamar shirin daga nan. Sai a saki gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe.
Ma sauraron mu barkamu da sake kasancewa tare da ku wannan shiri na yau da gobe, wanda maudu'in da zamu tattauna akai ya danganci batun maganan neman ilimi, wanda a nan kasar Kamaru an fidda jarrabawar baccalaureate wanda wato ya tada hankulan al'umma baki daya, ko na ce iyaye ma da daliban, a sakamakon wato rashin samun kaso mai tsoka da ba a yi cikin wannan jarrabawar din ba na wannan shekaran. Wanda a hali yanzu dai ina tare da malam Muntare, malamin jami'a ne a can kudu maso yammacin kasar Kamaru a Boye kenan, wanda zamu tattauna da shi game da wannan matsalar da aka samu wannan shekara game da jarrabawa a nan kasar Kamaru. Malam Muntare, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaya ne kaga wannan lamarin na rashin samun kaso mai tsoka game da jarrabawar baccalaureate a nan kasar Kamaru?
Ba samu kaso mai tsoka ba a wannan jarrabawa da aka yi na baccalaureate, wato jarabawan shiga jami'a, saboda waɗansu dalilai waɗanda sanannu ne, gwamnati ta san su, malamai sun san da haka, iyayen yara ma za mu ce sun san da haka, da su ma ɗaliban masu rubuta jarabawan, waɗansu abubuwan da ya faru daga gare su ne.
To malam Muntari, wasu matsaloli ne wanda ya kai ga wato kowa da kowa ya sani amma kuma ba iya magancewa ba, har ya kai ga samun rashin nasarar yara da dama a baccalaureate general wannan shekarar?
In mun yi la'akari za mu ga ba baccalaureate bane kawai ba samu kaso nan ba, a jarabawa ne gabaki daya, saboda dalilai kamar haka: malamai suna da waɗansu bukatu na haƙƙinsu da suke so gwamnati ta biya, gwamnati kuma ba ta biya ba. Gwamnati kuma ta sai lalle haƙƙinsu ne, ta yi musu magana cikin lalama, a zauna a tattauna a kai, saboda a fitar da hanyoyin da za a biya musu wannan haƙƙin gwamnati ba ta saka ba. Shi ne aka samu wata ƙungiya da ake kira OTS na malamai waɗanda bakin ciki ya ishe su kace to su ba za su karantar ba. To lokacin da malami bai shiga aji ba, bai karantar akan lokaci ba, bai karantar yadda ya kamata ya karantar ba, awuyin da ya kamata ya karantar bai yi ba, ai daga wannan ma za mu san cewa yaran ba za su samu ilimi yadda ake bukata ba, har su rubuta jarabawa su. Na biyu kuma, shi malami idan da kaman da muka sani cewa idan mutum na bakin ciki, duk abin da yake yi ko taya ko ta wani hanya ka gani yi kawai yake, ba tare da ya saka zuciyar shi akai ba da sauransu, domin yana fushi cewa gwamnati ta ki biyan haƙƙin shi da sauransu, kuma gashi dole ne zai zo yayi aiki. To waɗannan abubuwan suna daga cikin zamu ce kaɗan daga cikin abin da ya saka aka samu faɗuwa a wannan jarabawa. Idan muka yi la'akari kuma muka gani, za mu ga cewa su ɗaliban ma kansu na wannan zamani ba sa yawancin muraja'a, akasari suna amfani da na'uran telefon nan hanyar internet suna kallon abubuwa da bai kamata ba, suna shiga cikin site da bai kamata ba, abubuwan ba sa waƙe-waƙe raye-raye, ga su da son TikTok ayi waƙe ayi rawa a ɗauki hotuna ayi ta ifira da shi, shikenan babu wani abin da yara suke da shi na neman ilimi. Wanda kuma na'ura ce wanda ta isa ta taimaka musu ta wajen karatun su ma, domin akwai artificial intelligence AI yanzu wanda yake taimakon yara wajen yi musu bayanin abubuwan da ba su sani ba. To wannan kuma abu ne wanda iyayen yara su suke sayan ma yara, amma ba su suka sayi wa samarin nan da ɗaliban nan wannan na'uran ba, suna ganin su da shi. Ai dole ne su bi su san yadda za su yi su saka matakai wanda yaran ba za su dinga amfani da shi ta kowane irin hanya ba.
Game da waɗannan matsaloli da ka bayyana, akwai wata matsala babba wadda duk da cewa ainihi ministar ilimin sakandare na nan ƙasar Kamaru na Lovell Younger ta musanta wannan batu da aka yayyada a yanar gizo baki ɗaya, wanda wato ake gani kamar ainihi wato akwai wasu daga cikin miyagun malamai waɗanda suke fitar da takardun jarrabawa kafin a yi wannan jarrabawar ɗin, wanda wato dangane da cin hanci da rashawa da suke ba wa ɗalibai ta yadda wato za su duba wannan kafin a zo a yi jaraba wanda zai samu wanda zai ba wa ainihin wasu ɗalibai damar cin nasarar wannan jarabawar. Me za ka iya faɗa mana game da haka?
Ita minista tana magana ne cewa tana kokari ta kare gwamnati, amma abin da muka shina shi ne watsuwan jarabawa kafin lokacin da za a rubuta ta jarabawa wani ba daga hannun malamai yake fita ba, wani watsuwan abin daga su ɗaliban ne waɗansu suke shiga cikin na'urar internet da yake sun san yadda jarabawan yake, babu tambayoyi su sayar wa yara, yara kuma su saya, samarin nan su saya, ɗalibai su saya, iyayensu ma na saye saboda su ga iyayensu sun ci jarabawa. To in aka zo wannan tambayoyi da suka yaɗa in ba shi ya zo ba, yaran za su fadi don ba karatu suka yi ba, sun saka hankulansu ne kawai akan abin da suka saya. Shi jarabawan nan yana fita ne daga abin da ake kira office the back, wato su ne wayannan malamai ne da mutane ne sanannu wanda gwamnati ne ta raɗa su ta ba su ikon bibiyan exam da yadda za a yi na maganan jarabawa. To dole ne gwamnati ta saka bincike, a bincike su da kyau a gani a cikin ma'aikatan office the back na babu wayanda suke da masaniya akan fitar jarabawa kafin lokaci, domin shugabannin za su iya saka duka matakai na kare jarabawa ka da fita, amma lokacin da za a buga jarabawa da lokacin da zai fita daga wajen da aka buga zuwa makarantu, ya ake samu jarabawan da yake fita, yana nuna cewa daga cikin gida abin yake faruwa. To in yana faruwa daga cikin gida, abu ne da za su ka bincike a duba a gani, kuma wannan na karo dani wa yara, domin duk samari wanda yake makaranta idan ya ji an ce ga jarabawan da za a rubuta shekaran nan, hankalinsa zai koma kai, kuma idan hankalin sai koma kai ba karatu zai yi ba, shi shi ya karanta amsan wannan tambayoyin da aka ba shi ne, in ya zo kuma wani daban ne ya zo faɗuwa ya zo.
Malamin ta dai kamar tambaya na ƙarshe, gaskiya yaya za a yi a tafiyar da wannan matsalar da wato horas da ɗalibai ya dawo a daidai kamar yadda yake a baya, duk da cewa ainihi malamai kwanaki sun fito wanda suka dinga zanga-zangar lumana saboda buƙatar wato a samar masu da albashinsu da kuma kayayyaki na more rayuwa da ma kayayyakin aiki da ake rasawa a makarantu, wanda kuma a maimako shugaba ya ba su ƙarfin gwiwa a yayin jawabinsa da ya yi na ƙarshen shekara, sai muka ga cewa ya tsawata wa waɗannan malaman makarantu, wanda ake gani kamar cewa a halin yanzu ana ƙoƙari ne a katse faɗan albarkacin bakin al'umma wanda ba a ba su damar nuna kokensu da kuma ƙoƙarin nuna matsalar da ike tattare da su. Shin kana gani za a samu mafita game da yanayi da ake tafiyar da batun maganar zancen ilimi a nan ƙasar Kamaru kuwa?
Abin farko da za mu gane shi ne tsarin karantarwa da abin da ake karantar da ɗalibai a yanzu a Kamaru abu ne tsoho wanda tsohon zance ne a wasu kasashen duk an daina karantar da irin wa'annan abubuwan. Ana sassan jawa saboda ya zamanto yanzu yaro idan ya yi karatu idan ya fito zai samu abin da zai iya yi, ba yaro ya yi karatu in ka tambaye shi kai karatu kana da nivo kaza kana da baccalaureate eh me zaka iya yi, babu abin da zai iya yi ba. To wannan ana kiran shi a turance skills learning. Skill acquisition din shine babban tsari da ya kamaci Kamaru ta mika ainihin karfin ta wannan. Saboda haka ana bukatan gwamnati dinga sayan na'urori da kayayyaki da za karantar da yara a makarantu samari su fita waɗanda suka san abin da za su iya yi, wanda idan sun fita ba za su nemi aiki a gwamnatin ba, sai dai su nemi su wa kansu aiki su haɓaka tattalin arzikin ƙasa. To amma da kamar yadda muka shina tsarin mulkin mu na ƙasar Kamaru tsarin mulki ce na danniya na wariya wanda ci gaba ba zai iya yiwuwa ba saboda waɗansu tsirarun mutane sun riƙe ƙasan a cikin hannunsu sun hana ruwa gudu ta wajen demokratiya ko ta wajen tsarin ilimi da sauransu. Yau ƙasa ce wanda za a ce maka kana da haƙƙi ka faɗi albarkacin bakinka koke-kokenka da abin da ke tafe, an ka faɗa baka tsira ba. Akwai ɗan samari wanda ya samu baccalaureate shi ba aiki ya buɗe national masana'antu yana yin aski da yake ya kirayen mutane su je su rubuta sunansu a rajista na zaɓe, an kame shi an kulle shi. To kun ga ƙasa ce wanda da wuya a yi masa gyara idan waɗannan tsirarun mutane ba su kau da kansu sun bar ƙasan sun saki rashin ƙasan nan mutane su zauna su yi tunani ba. Na biyu kuma akwai abu kaman forum de l'education wanda malaman suke bukata a kira domin su ma malaman suna ganin cewa akwai rauni a abubuwa da yawa da suke aikatawa ta wajen karantarwa wanda suke so idan zuwan zo da za a gyara program mu na history ko mu ce histoire geography da sauransu ya kamata a sake duba shi. Wacce iriyan physics technology ake karantar da yara ya kamata a duba shi in wanda zai za su iya fita ne su samu aikin da za su yi shi ne kamata. To saboda haka gwamnatin ta ce ta yi ta sauko daga kan teburin da take na can sama ta zo mutane waɗanda su suka saka ta a wajen saboda ta duba al'amarinsu su gaya musu abin da suke bukata a yi wannan abubuwan saboda a samu zaman lafiya cikin ƙasa kuma a samu ilimi mai inganta.
Sakamakon jarabawar share fagen shiga jami'o'in ƙasar ta Kamaru ta wannan shekarar wanda ta kunshi muhimman darussa a ɓangarori uku ya nuna cewa an samu koma bayan cimma nasarar ɗalibai da kaso 38.47 cikin 100 a faɗin ƙasar. Sannan yayin da alƙaluman ƙididdiga suka nuna cewa jimillar ɗalibai 133,868 ne suka yi rajistar jarabawar. Ɗalibai 132,920 ne suka zana jarabawar a zahiri. Sannan cikin wannan adadi ɗalibai 49,521 ne suka yi nasara wanda ya bada kaso 37.26 cikin 100, saɓanin kaso 75.73 cikin 100 na ƙididdigar ɗaliban da suka yi nasara a bara. Baki ɗaya kaso 27.55 ne na ɗaliban da suka zana jarabawar suka yi nasara. Sai dai kuma ba ƙasar Kamaru ce kawai ta fuskanci wannan ƙalubale ba a wannan shekarar, domin su ma ɗalibai a Najeriya sun yi rashin nasara sosai a jarabawar share fagen shiga jami'o'i wanda aka fi sani da JAMB. Yayin da alƙaluma suka nuna cewa ɗalibai 1.9 million ne suka zana jarabawar share fagen shiga jami'o'i a ƙasar, wanda bisa tsari ake gudanar da shi ta na'urar kwamfuta. Ɗalibai 8,401 ne suka samu maki 300 ko fi a jarabawar ta bana. wato kaso 4 cikin 100. Muna da ra'ayoyi akan maudu'in damu na yau.
Masauraronmu kun ji dai yadda dai tattaunawarmu ta kasance tare da Malam Muntari, malamin jami'a na birnin Buya. Yanzu kuma za mu je mu saurari ra'ayoyin iyaye game da wannan jarrabawar da ya tada hankulan iyaye sosai a birnin Duwala da ma kasar Kamaru baki daya.
Eh to gaskiya abin mamaki ne saboda idan an ga wato ba a samu yadda aka saba samu ba, kun da yake kafin ma aka wannan kason da aka samu. Mu a gaskiya matsayinmu na iyaye yau muna cikin hali wanda dama waɗanda suka samu wannan baƙin ma gashi ba aikin yi. Yau ɗa yi karatu sama da shekara 10 har ya zo ya kammala, har ya samu takardun da ya kamata a ce ya samu, kuma wannan takardun babu amfanin da zai yi ma wannan ɗa. Wato amfanin da karatun zai yi mishi a cikin kuma rayuwa na yau da kullum babu. Mu a namu muna ma tunani ma kan cewa ya kamata a ce an sake yanayin da ake karantar da yaranmu, saboda a gaskiya wannan abu ne da aka koyo ta wato wanda suke da hali, wato turawan su kama na wannan, saboda su sun yi kasuwin tsarin su, sun san idan yaro ya koyi karatu akwai kuma tsarin da aka yi kuma daban na zama masa aiki. Amma yau a namu Afrika, musamman a nan Kamaru, yaro zai iya samu hatta digiri ne, license da master sauransu, wannan a gaskiya ba shi ba ne tabbas za ka samu aiki ba. Kuma da a ce an samu aikin ma baka san ma koya za ka yi wannan aikin ba. Bayan wannan kuma yau ya kasance kuma yara sun koma kuma ga wayoyi yanzu. Yara yanzu basuwa babu ma lura, sai in ka sa lura sai ka tarar ma da wato malaman ma karatun din da yaran duka kusan shekarun su daya, saboda da manya ake dauka aiki. Amma yanzu ya dawo dole ko yaran mana dauko saboda babu aiki yi. To a gaskiya wannan abin takaici ne. Mu dai kiran da zamu yi zamu ce a duba tukunna me ake karantar da yayanmu, kuma bayan wannan karatu idan suka yi wani tsari kuma aka yi musu, saboda san kuma za su amfana da wannan karatu da suka yi.
To a takaice dai wato gaskiya a fannin ilimi a kasan Kamarun nan wato akwai tabarbarewan daliban din su kansu da kuma duka dai masana a cikin harkan ilimi, domin in ka duba ka gani yanzu nan yadda al'amura yake tafiya gaskiya akwai ayan tambaya a ciki sosai. Domin a yau ka ga cewa yara ba su mai da hankali yanzu haka a neman ilimi. Kowa yanzu wayan nan waya ya zama shine wani abin da kowa yafi da muhimmanci. In a gida ne zaka ga iyaye ba su kula da wato nazarin yaransu, kamar da ake da ba daga yara sun dawo za sa a ringa tambaya da san me kuka yi a makaranta, ya wato nazarin ku. To yanzu kowa da kowa kaga yarinya ba ta kai komai ba, wani lokacin iyaye ma ba su da sanin cewa tana da babban waya Android nan, sai ka zo kaga yarinya tana da shi inda na a gaban iyayen ta nuna cewa kamar tana kokarin koyon abin nazarin ta ne, a sai kuma wani abin take yi daban hankalin ta akan waya yake. In ka duba wayan yaran mu yanzu na yan su abubuwa da suke sakawa a ciki yayi kayan batsa da sauransu, hankalin kowa ya riga ya tafi yanzu a shagalin duniya ne kawai, ba neman ilimin din ba. To wannan na ga daga yana daga cikin abubuwan da ya rusa wato tarbiyyan neman ilimi a kasan Kamarun nan yanzu. Da gaske in a school din ne makarantu da yawa zaka ga ana caje yara kafin su shiga, bayan an caje su kuma zai ga cewa ana kama su da waya, cikin wayan din kuma yawanci hoton batsa ne, suna ganin bidiyon batsa da sauransu. Yara su taru su kaman nazari suke yi a ce kuma suna kallon wani abubuwa ne shagali daban, ko kuma su je kaga yara wai har sun yi hasu san gafiya ana iya hada kudi a lauki hayan daki gida ko wani gun hakan nan, a je lokacin da su suna ganin iyaye na ganin cewa suna makaranta a ce yara sun tafi can suna wa yan su ne sha'ani ne kawai ma ila masha Allah kawai dai sai addu'a kawai amarin da ake tafiya yanzu nan sai addu'a amma ta barkwarewan ilimi kan gaskiya ba ta cewa abu ya kamata gwamnati ta dauki mataki ne sosai akai an iyaye ma su taimaka akan wannan ba gwamnati ne kadai ba da iyaye da malaman makarantun din dukkan su ya kamata yaro yanzu kafin a ce an bashi waya ko wani abin din kun da yake ko ba bashi ba ma su suna da hanyar ma akwai mutane su ke taimaka musu da ba su irin wannan abubuwan din na yau da za su rusa musu da tarbiyya rayuwa to abin da yake a sanu ne kawai ina ga in ba dai matakin da ake ganin gwamnati za ta dauka ba da iyaye su taimaka gabaki ɗaya kamar da yake fara da
a gaskiya da akwai bayani bayani na farko shine tukuna rashin aikin iyaye da ba su sa ma yara kula na kwarai da ya taimaka musu a karatunsu kuma da kokarin da iyaye suke yi wato suna samu malamai da suke tarbiyyar da yara bayan an yi musu na makaranta hujja na biyu kuma shine wato yajin aiki da malaman makaranta suka yi wato gine-ginen galibin gwamnati yana ciki yajin aiki da malaman makaranta suka yi tsawon shekara guda da suke tafiya su zauna ba su ba ma yara tarbiya kuma su je su zauna kuma ba aiki suke ba domin me domin gwamnati bata biya su albahashin su ba ta dauka kaman bashi kuma bata biya su ba
Masu sauraro kafin mu karkar shirin zamu leka bangaren kwalama.
To masu sauraron mu yanzu dai zamu gargada izuwa wajen Hajiya Habiba saboda mu ji yau abin da za ta sanya mana cikin tukunya. Hajiya Habiba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Malama Maimuna barkanmu da warhaka. Yau zamu yi ganyen kumbi da tuwon shinkafa ne kake. Na ganyen kumbi ana bukatan ganye kunshi daya da tumato kaman kwaya 6-7 da albasa dan manyan albasa kwaya 2 da tafannuwa da citta da barkono da su ganyen kamshi ana bukata da dan gishiri da dan mage da man gyada to ana bukatan kuma busheshin kifi da janga to busheshin kifi da kowane iri da za a iya samu amma dai a bushe ana bukatan kuma nace barkono to yanzu a wajen shirya kayan miya a wanke ganye in an bude ganye a wanke shi da kyau sannan zuwa tsinke ganye a yanyanka shi ƙanana a saka wani tasa a ce albasa da tumatu shi ma a wanke shi da kyau ana bukatar masu kwari wanke da kyau shi ma a yanyanka shi ƙanana a aje a gefe barkono kaman kwaya 3 hakan nan za a yanka daya shi ma ƙanana sauran 2 in a bar shi a gudan shi a aje a gefe su tafannuwa da su citta da su gishi da magi su ma suna nan a gefe duk a yanka su ƙanana ba a niƙawa yanyanka shi za a yi duka ƙanana a ajiye su a gefe to yanzu wajen dafawa a fara ɗaukan ganye a ɗora ruwa a wuta ruwa ya so mu tafasa ɗiga ɗan kanwa a ciki yanzu uwan ya tafaso sai ka a dauki ganye a zuba a ciki a juya a juya kamar na minti biyar in dai ya soma dan laushi ka a bar ya nune da yawa a cikin wani soma dan laushi a sauke shi a tace shi a cikin kata yayin aka tace shi a cikin kata a matse shi a yi mishi kulli kamar uku ko biyu hakan nan a aje a gefe yanzu a sauke ruwan in a wuta a zuba yanzu shi a sa tukunya da za a yi miya a ciki a ɗora tukunya a wuta a zuba mai man gyaɗa in tukunya ya yi zafi a zuba man gyaɗa a sa ɗan gishiri yanzu albasan da aka yanyanka a gefe da janga yanzu shi a zuba albasa a juya juya cikin mai ɗin a jujjuya albasa yanzu shi a ɗauko jangan nan an za an wanke shi dama an saka a gefe a tasa shi a saka janga a cikin mai da albasan da yake na wuta a juya a juya a juya a juya da kyau yanzu busheshen kifin da aka riga aka gyara shi aka wanke shi shi ma da kyau aka bar shi dama a ruwa ya jika domin busheshen kifin aka ɗauka aka shi a gyara shi a cire su ƙaya yanzu shi a wanke da kyau a sa a ruwa a ɗiga ɗan gishiri ya soma ɗan jika a ruwa in dai kifin na da ƙarfi don wani yana sayan busheshen kifi yana da ɗan ƙarfi shi an gyara shi aka wanke shi a jika ruwa a ɗiga ɗan gishiri sai a wanke kifin ɗin a saka a cikin mai da janga da albasan da yake a wuta yana soyuwa a juya juya dan minti kadan yanzu su tumato da albasa da ganyen kamshi da su barkono da su citta da su tafannuwan da aka yanyanka shi a gefe yanzu shi a zuba a cikin tukunya in a juya a juya a juya a juya a dauki magi sinadarin dandano ake kira kwaya biyu ko uku a bare a ciki a juya a juya a juya yanzu ganyen da aka tafasa kama saka sa gefe yanzu shi a zo a saka cikin tukunya in a hada a kuma juyawa mai ma bai isa ba da kyau a dan kara dan mai domin soyayyen ganye yana bukatan mai a cikin a dan kara dan mai a juya a juya a dan rufe shi a kara dan ruwa dan kadan a rufe domin ya tafaso ya nuna kwanjuma ya shiga cikin kifi yanzu aka juya shi a rufe shi yanzu aka rufe shi minti biyar zuwa minti goma shi a bude a kuma juya zaga ya soyu ya sanje kamar ne yana kamshi yanzu ya soyu nan ruwan da aka sa in ya kafe mai ya hawo sama aka juya shi da kyau shi a sauke shi yanzu ta miya ya riga ya nuna ta bangaren tuwon shinkafa shinkafa ana bukatan shinkafa kamar na jika guda hakan nan farin shinkafa mai kyau yanzu shi a wanke shinkafan a saka shi a cikin raga in ya bushe da kyau yanzu shi a nika shinkafa in an wanke shinkafa da kyau ya bushe an shanya shi a raga ya bushe da kyau yanzu shi a ɗauka a nika in an nika zai fitar da garin shinkafa yanzu garin shinkafan in ne za a sa a tasa an ɗora ruwan tuƙa-tuƙo a wuta ruwa na tafasa in ruwa ya soma tafasa yanzu shi a ɗebi ɗan gari a sa ɗan tasa da ruwan sanyi a yi targe in aka yi targe da ɗan guntun ɗan gari ɗan daidai da za su a ɗan tasa in aka yi targe ya yi kauri kamar da ya yi kullu yanzu shi a zo a zuba a tukunya ana juyawa zuba cikin tukunyan yin tuwon da ruwa yake yana tafasa ana juya in ya yi kauri shi a bar targen ya nuna da kyau in targe ya nuna da kyau ya yi kauri yanzu shi a zo a ɗauki sauran garin in ana zubawa ana tokawa yanzu in aka toka shi ya toku da kyau kada ya yi tauri da yawa kuma kada ya yi laushi da yawa ɗan daidai in ya toku da kyau za a ga yana kamshi ya sanja kamanin shi to yanzu shi a sauke yanzu za a iya in za a raba za a nemi kwarya yanzu a ɗauki kwarya a ɗan shafa mai a cikin kwaryan in ana ɗiba ana lailayawa ana sawa tasa a zuba miya a gefe to barkanmu da ɗanɗano a huta lafiya shi wani makon Allah ya kai mu da rai da lafiya.
Tuma dala masu sauraro kun ji dai Hajiya Habiba ta yi mana tuwon shinkafa da miyan ganyen kumbi wato soyayyen kumbi kenan. Da fatan dai za a ci lafiya kuma a sharuwa lafiya.
Madalla a gaida Maimunatu da tawagarta. Masu sauraro anan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Maimunatu Sadu da dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin. Da dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka musamman ma Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake muku sallama daga nan birnin Washington DC. Ma'assalam.